الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم ما لا يعني ما قرأ كابد ليش في بابنا إحساني لما تاكن سجبات يا دقشكين abinda ya daura kuma akai gaba ta gaba shine mataki na ilimi idan an yi magana ilimi ana magana ilimi ne na shari'a ma'ana na sanin Allah madaukakin sarki da yanda za a bauta ma Allah madaukakin sarki kuma ilimi yana daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya ma bayin sa kuma ita ce kadai hanya da bawa yake iya sanin Allah ita ce kadai hanyar da bawa yake iya bauta ma Allah ta hanya mafi dacewa to mare ya ka wannan mataki saboda muhimmancin sa da abin da aka yi shi ba akan ilimi ba abu ne wanda yake lalatacce ya sa yace wa hadhihi almanzila in lam tashhabi salika min awwali qadamin yadahu fi salik ila akhiri qadami yantahi ilayhi fasulukuhu ala ghairi tariq ce wannan gaba ta ilimi duk wanda ya zama mai neman sani ne ko mai neman kusanci da Allah ne matukar bai sanya daga digansa a matakin farko ya nemi ilimi ba har zuwa ƙarshen inda zai gure ba yace to hanyar shi ba akan daidai take ba tafiyar shi ba za ta zama daidai ba ma'ana mutum ba ya ce shi yayi imani da Allah kuma ba zai nemi ilimin sanin Allah ba da yanda zai bauta mishi ba وهو مقطوع عليه طريق الوصول شو ادو wanda bai dauki ilimi ba hanyar isa zuwa ga Allah wannan hanya yankakkiya ce a gare shi masdudun alaihi subul al huda wal fala kuma hanyar samun shari'a da tsira ma'ana ta yanke masa mughallaqatan anhu abwabuha kuma an kulle masa duk wata kofa wa hadha ijma'un min ash-shuyukh al-arifin wannan ijma'i ne magana ne da dukkanin malamai sun tattaro akan haka walam yanha 'anil ilmi illa qutta'i tariqi minhum saba wanda yake hana mutun neman ilimi sai wadanda suke barayi ya kwatanta su da cewa daga cikin su wanda duk kaga ya ce ka rabu da ilimi ba ruwanka da ilimi ka bar ilimi to yace wannan ba yana nufin ka da alkhairi bane wannan kaman barawa ne da zai tare ka a hanyar kwace maku duk wanda zai ce wai ka ba ruwanka da ilimin sanin Allah ba kai ba shi kuma wannan shine mafi rinjayen waɗanda suke tafiya akan tabarki na bid'a ba a karantar da mu ba a daura shi akan cewa ya nemi ilimi yake duk wanda zai ce ka rabu da ilimi kai watsi da ilimi to wannan kamar dan fashi ne a hanya wani wabu iblis wa shurutuhu kuma ma'ana yan sanda ne yan doka ne na iblis yana amfani da su a to in ba da ilimi ba ya za a san Allah ya za a bauta ma Allah ya za ka san abin da zai amfane ka da abin da zai cutar da kai dole sai ta hanyar ilimi dole sai ta hanyar ilimi Allah madaukakin sarki da ya saukar da alqur'ani alqur'ani ai ilimi ne na Allah haka nan kuma sai aiko da annabawa kowa ya san cewa annabawan nan da ilimi suka so duk wani annabi da yazo yana karantar da al'ummarsa ne da me yake karantar da su ba dai akan jahilci ba haka akan ilimi ne yace to ya fara maida musu da martani su waɗanda suke ganin ba za a nemi ilimi ba akwai waɗanda a tafiyar su sai dai kai ta zama kawai sai dai a ce ma kai ka bari amma ilimi ba a nuna ma me ilimi ba za a nuna ma ilimin ka karanta alqur'ani ko ka karanta sunna ko ka yi abin nan ba sai dai kawai a yi ta tsora ka akan wasu abubuwa to ya ce ga shugaban wannan tafiya wanda ake kiran shi al-Junaid duk wanda zai ma tutiya da wani wanda yake tunkawo da shi a maganar ko sufanci ko menene babban wanda zai gaya ma shi ne al-Junaid to junai din nan Allah ya masa rahama yace masa yake cewa at-turuqu kulluha masdudatun 'ala al-khalqi illa 'ala man iktafa athar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yace duk wata hanya da ka sani an toshe mabayin Allah ma'ana an toshe ta isa zuwa ga Allah kowace irin hanya ce matukar baka bi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa kala haka nan kuma yake cewa man lam yahfazi al-qur'an duk wanda bai kiyaye al-qur'ani ba ma'ana bai san al-qur'ani ba wa yaktubu al-hadith kuma bai rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana bai san sunna ba wannan yace la yuktad bihi fi hadha al-amr ba za a yi koyi da shi a cikin wannan tafiyar ba kenan ko sufanci zaka yi kai shi akan littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda zaka yi mutum ba zai zo ya ce kawai ku zo mu tafi ba a ra'ayinka ba yace li anna ilmana domin wannan ilimin namu ko tafiyar da muke akai ta bautar Allah muqayyadun bil kitabi was sunna yana rataye ne da littafin Allah da sunna ana da abinda zamu nemo masa dalili cikin littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce zai ce ma aka ajiye Qur'ani ba ruwanka da shi aka ajiye hadisan nan ba ruwanka da su to me yake nufin ka da shi a gabarna wa kala kuma ya sake cewa mazhabuna hadha muqayyadun bi usul alkitabi was sunnah wannan tafiyar tamu tana rataye ne da ka'idoji na littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda zai ce zai yi tafiya amma ba Allah a ciki ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga ba magana shi wa kala abu hafs ya kama ganganin su da yawa abu hafs rahimahullah yace man lam yazin af'alahu wa ahwalahu fi kulli waqtin bil kitabi was sunnati wa lam yattahim khawatirahu fala yu'addu fi diwani rijal yace duk wanda bai auna ayyukansa da zantittukansa a kowane lokaci bai auna su da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bai tuhumar ra'ayinsa yace to wannan baya cikin mutane baya cikin wanda za a yi koyi da su wa kala abu sulaiman ad-darani wannan malamin shi ma yake cewa rubbama yaqa'u fi qalbi nuqtatu min nukatil qaumi ayyaman wala aqbalu minhu illa bi shahidaini adlaini alkitabu was sunnah yace ta yi wani lokacin in ji wani wata fizga ta ibada ta fizge ni dan yawanci za a ce ma tafiyar ana yin ta ne akan bauta ma Allah ko misali a ce a ga wasu wurudduka da ka kama su zaka yi yace to wani lokacin nakan ji fizga ta fizge ni irin ta wannan tafiya yace to ba na yadda na karba wannan fizga din na yi aiki da ita sai da shaidu guda biyu adilai yace shaidun guda biyu adilai su ne alkitabu was sunna in abinda aka kawo ya yi daidai da littafin Allah da sunna zan yi aiki da shi in bai yi ba ba ruwana da shi mutum zai ce misali ka karanta iza waka kafa kaza saboda kaza sai ka ce to ina dalili akwai dalili babu ka karanta ya sun a rana kaza lokaci kaza kafa kaza ko duk ana yi aiki ka karanta abu kaza dubu kaza ka karanta abu kaza ka yi azumin kwana uku na abin nan kaza to ai ba shi bane mai shari'a Allah ne mai shari'a kaman kwanaki da suka wuce kusan kwana ya kai sati zuwa kwana goma a wasu maganganu sun yi taya wai ana so ku tuntunu su rabu a yi azumin kwana uku wannan Allah ne zai ce a yi azumi ba wani shugaban da zai ce al'umma su yi azumin kwana uku shi dai abin da zai ce musu ku je ku yi addu'a ku roƙi Allah amma ce ka yi azumi na rana kaza da lokaci kaza ko ka karanta kaza a lokaci kaza kaba kaza wannan ba ne fadan ai wannan sai dai Allah ko annabi yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai ce ka yi tasbihi 33 ka yi hamdala 33 ka yi kabbara 33 banda shi ba wani wanda zai ce abu kaza kafa kaza saboda haka yace duk abin da yazo mun tafis ga irin wannan nakan auna shi ne da waɗannan shaidun yana littafin Allah yana sunna shi ne zai ce to maraba da shi bai cikin waɗannan shaidun guda biyu ba shaidu a kai to shi kenan zai je ya ci gaba da zamansa wa kala sahal ibn abdullah rahimahullah shi ba wannan malami yake cewa kullu fi'lin yaf'aluhu al-'abdu bi ghairi ibtida ba'atan kana aw ma'siyatan fa huwa 'aysh an-nafs وكل فعل يفعله العبد بالابتداء فهو عذاب على النفس يتوا دوان ايكي دا باوا زي ايكتا با تاره دا كوي با معنى كوي دا لتافن الله دا سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتوا كو بيايا ني كو سابن الله ني ذاك بني كو بيايا چي ذاك ي متكار بتا دو كو دليلي اكي با يتوا ورنا سنزوچي يعني رأي وزوچي يعني كوي يتوا كما دا ايكين دا باوا زي ايكتا اما زي يبيبيا to yace wannan azaba ne akan kansa ma'ana zai azabtar da kansa wajen saba mata idan har kana so ka sami yarda Allah sai ka saba ma zuciyarka wa qala as-sari at-tasawuf ismun li thalathati ma'ani wannan malami yake cewa shi sufanci da ake fada yace abu ne da ya kunshi sunaye guda uku na farko ma'anonin yake cewa la yutfi'u nuru ma'rifatihi nuru wa ra'i cewa hasken sanin Allah ma'ana bai dishi ma'ana bauta ga Allah abinda yake nufi yana nufin duk abinda zaka yi na bauta ga Allah sai ka hada da ilimi ba zaka yi shi akan haka kawai ba kabi yanzu ka kalli nau'uka na mutane daban-daban wasu kirkiri ibadu a wasu lokaci kuma suna yi ina dalili sai ce ma ai Allah ya ce ayi kawai kaza misali Allah ya ce ayi istighfari Allah ya umarci mu'minai su yi salatin annabi Allah ya ce ayi kaza to amma da wata irin sura in mutum ya zo da ita a wata irin sura daban a wani lokaci zai ce to ina dalilin wannan ko wasu su ɗibi wasu kwanaki kwana bakwai kwana uku ana wata ibada ana wasu salloli ana wasu azumummuka duk ana yi to amma ina dalilin su yake yace wala yatakallamu bi batinin fi ilmin yanquduhu alayhi zahirul kitab kuma kada yayi magana a boye wacce za ta ci karo da alqur'ani a bayyane dan wani zai zo ya ce ma ai a fili ga abin da qur'ani yake nufi amma ga abin da ilimi yake tabbatarwa to duk abin da zai ce ma ya ci karo da karantarwa alqur'ani to ka aje shi shi alqur'ani ba shi da wani zahiri da batini suna cewa yana da zahiri yana da batini shi alqur'ani Allah ya saukar da shi littafi ne wanda yake a rarrabe in mutum bai sani ba sai ya nemi waɗanda suke masana ne akwai waɗanda suke masana da Allah ya sanar da su sai ya neme su Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku je ku nemi ma abota sani in ba ku sani ba wala ta'miluhu alkaramatu ala haqqi asari maharimillah yace haka nan a sufanci kada karama shine wato wani abu da Allah zai gudanar ga ɗaya daga cikin bayinsa na abubuwan ban mamaki wanda suka ci karo da hankali nan shi ake kira karama kuma wannan ba wai koya ake yi ba kuma karamar waliyai gaskiya ne waliyan Allah suna nan da yawa suna da karamomi masu yawan gaske kuma karamomin su gaskiya ne duk ahlus sunna yi imani da wannan manya-manyan dai waliya a wannan al'ummar ba wanda suka wuce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne manyan waliyai da ake magana ai suna da karamomi abubuwa suna gudana a tare da su ko su yi magana abu ya kasance yanda suka faɗa ko wannan duk karama ne wannan duka karama ne yace to kada karama ta ruɗi shi mai karamar ya dinga keta iyakar Allah ma'ana ya dinga ganin cewa to shi yanzu ya kai wani mataki bari ya aikata kaza ko wanda ma ba waliyi ba Allah yana iya gudanar da kuma wani abu a hannunsa amma shi ba a kiran shi karama dujal in yazo ba yana sokar da ruwan sama ba kuma zai tada mamaci ko zai iya cewa kasar nan duk abin da ke cikin ta ya lalace kuma zai lalace zai zo kabari ya ce wani ne a cikin kabarin nan fito zai fito wannan ba abun mamaki bane amma za ka kira ta karama ba karama ba ce saboda shi yana da'awa tare da wannan abin cewa shi Allah ne da haka shi kanshi mai karama bai sanin cewa akwai wannan karama tare da shi da haka ba abu bane da zaka fito ka yi tunkaho da shi ba abu bane da zaka yi tunkaho da shi saboda abu ne da Allah kawai ke gudanarwa ga wasu daga cikin bayinsa wannan kuma ba kuma bane Allah yana so ya nuna cikai ikonsa ne kamar yanda Allah yake gudanar da mu'jiza a hannun annabansa ai annaba ba su suke zuwa da mu'jiza ba ai daga Allah ne Khidr alayhi salam da ya aikata abin da ya aikata na kashe yaro na fasa jirgin ruwa na tada wannan katangar ba a biya shi akai ba a ƙarshe me ya faɗa cewa ma fa'altuhu an amri ba ni na aikata wannan abin ba Allah ne ya sanar da ni haka nan annabi Isa alaihi salam duk abin da Allah ya gudanar a hannunsa na mu'jiza na warkar da makafi da warkar da masu albarar da abin da yake yi yana cewa bi iznillah wannan da iznin Allah ne ba wai da kansa yake yi ba annabi Musa ai ba kawai sanda ya je dauka ya jefar da ita ta zama ciki da kansa ba Allah ne yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkalu alaiha wa ushbi ala ghanami wa liya fiha qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a kaga inda shi yake abin sa ai da kanshi ba sai ya jira an ce mishi ga abin da zai yi ba shi yasa shi kanshi da ya ga abin ba abu bane wanda yake na hankali ya dauka ai guduwa yi Allah yake la ta khaf kada ka ji tsoro ka karba za ta koma kuma yanda take to kaga wannan ya nuna cewa ai ba wai shi annabi Musa da kanshi yayi wannan ba wannan daga Allah ne yasa kada mutun ya dinga ganin cewa to ni zan yi karama kaza zan ce abu kaza yi ko zan yi abu kaza saboda haka ita karama ba ta tafiya da ma'ana tinkaho abu ne da yana faruwa annabi Musa bai san wannan abin zai faruwa ne ko ya sani bai sani ba wuta kawai ya gani cikin duhu yace ya shiga cikin duhu ga hadari ga dare ga iyalansa tunda ya ga wuta akwai alamar da mutane bari ya ga ko zai je ko zai samu wani taimako da haka shi kafin ya je wajen wannan wutar bai san cewa za a ce zai rike sanda ta zama ciki ba bai san kuma Allah madaukakin sarki zai magana da shi ba shi kawai wuta ya gani shi yasa yace ma iyalansa ma inni anasu nara la'alli atikum minha biqabatin aw ajidu 'alan nari huda walamma ataha nudiya ya Musa qala ana rabbuka fakla ana alayk innak duk bai san da wannan ba kafin ya kai to kaga ita kanta mu'jiza ba wai annabi bane yake zuwa da mu'jizar da kansa yasa mu'jiza tana tafiya ne a kalubalanci annabi a ce ya zo da kaza kamar yanda kafirai suke cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai kuma Allah ya gudanar da wannan abu da haka wani yanzu aka ce wani abu ya dan gudana a hannunsa kila dace ne Allah ya dan jarabe shi ya ga ya zai yi shikenan shi zai ce to shi ya zama mai karama da haka wannan sai ya rudar da shi sai ya ja shi ce ai yana sa ayi kaza ai zai sa ayi kaza ai zai yi kaza zai warkar da kaza zai ba mana wacce ba ta aihuwa da misali zai biya maka bukata zai sa ma kaza to ita karama ba ta tafiya da haka wa qala abu yazid Abu Yazid yake cewa amiltu fil mujahadati 30 sana yace na fi shekara 30 ko na yi shekara 30 ina wato wahalar da kaina wajen bautar Allah ma'ana neman kusanci da Allah yace fa ma wajadtu shay'an ashadda alayya min al-ilmi wa mutaba'atihi yace a shekaru 30 dinnan ba abin da ya wahalar da ni irin neman ilimi ma'ana duk abin da na dauko na ibada zan yi sai na ga menene ilimi ya fada a kai yace to wannan abin ya wahalar da ni yace walaula ikhtilaful ulama da baqitu in ba dan sabanin malamai ba yace ni da na ci gaba kawai da bauta ta amma sai a ce wannan kaza daidai ne wannan ba daidai ba yace wa ikhtilaful ulama ay rahma sabanin al'umma ay rahama ne ma'ana sabanin malamai akan wata mas'ala rahama ne wannan gaba ta gyara anan wasu suna dauka cewa hadisi to ai annabi ya ce sabanin al'umma malamai rahama ne ko to ba hadisi bane bai inganta cewa hadisi bane saboda haka eh sabani inda sabani yake zama rahama na al'umma duk lokacin da aka samu matsala ya zama kulle kai ya kulle a cikin wannan matsalar in aka samu sabani za a kawo dalilai za a ce ga abu kaza shine kaza duk inda aka samu sabanin nan dole za a samu mafita za a samu wannan shine daidai wancan ba daidai ba kaga an samu rahama an samu sauki to wannan abin da ake nufi kenan yace illa fi tajmidit tauhidi sai a cikin tsantsan tauhidi tsantsan tauhidi kan ba a sabani akai yanzu ana sabani akan cewa Allah shi ya halitta ko ba shi ya halitta ba wannan ba sabani bane zai shiga a tauhidi babu wannan sabani ko a ce za a yi hisabi ko ba za a yi hisabi ba a wannan ba magana sabani a ciki magana ce guda daya ko misali a annabawa al'amarin su gaskiya ne ko ba gaskiya ba, wannan ba sabani a ce. Ba za ka zo kana jayayya da mutum ya ce annaba ƙarya suke ka ce kai, a annaba dama akan gaskiya suke, sauwa ba sabani a wannan. Wa qala marratan li khadimihi, yace wata rana yana tafiya da mai masa hidima yake cewa kun bina ila hadha ar-rajul alladhi shahara nafsahu bi-salahi li nazura, yace naga akwai wani mutum, naga kaman mutumin kirki ne, ya lullube kansa da tufafi na kyautatawa, ma'ana akwai alamar kyautatawa tare da shi, zo mu je mu ziyarce shi, ce zo mu je mu ziyarce shi. Ce falamma dakala alaihi almasjida tanakha'a, yace da suka shiga masallacin za su je wajen wannan mutumin, sai ya ga mutumin ya yi kaki a cikin masallacin, sun marama biha nahwal qibla, sai ya tofa kakin a gaban alqibla, wanda ake ganin mutum ne mai sala mai ibada, shi ya ga kamar mutumin kille, yace bari ya ziyarce shi, yace faraja wa lam yusallim alayhi, sai ya koma ya ki mishi sallama, saboda ya nuna cewa salah din ne kawai, ibada ce kawai, amma bai da ilimin cewa ko kaki zaka ya baka kaki ka tofa alqibla, saboda hadisi ya hana, kenan ya nuna bai san wannan hadisin ba ko ya sani ya taki, ce to wannan ba mai ilimi bane. Wa qala, sai yace hadha ghayru ma'munin ala adabin min adabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan ba zan iya amince mishi akan ladabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zaka yi kaki ka tofar a kasan kasar kafarka, a irin wannan lokacin masallaci babu shimfido haka, ma'ana rairayi ne, in ka sa a kasa sai ka danne shi, yace amma kada ka yi a gabanka domin Allah yana gaba gare ka, kada ka yi a damanka, kada kuma ka yi a hagunka, domin mutane za su iya zama hagu da damanka. Haka yin kaki a masallaci shi kanshi laifi ne, to shi ya ga mutum ne mai yawan ibada, yana da abin da yana zuwa sai ga yayi kaki ya tofa alqibla, yace a to wannan ba abin a amince mishi bane, ba ladabi tare da shi, ma'ana inda yayi karatu da ba zai wannan aikin ba. Dan haka yace wannan mu koma mu rabu da shi, fa kaifa yakunu ma'munan ala ma yad'ihi, sai ya zan amince mishi akan abin da yake da'awa cewa shi mutumin kwarai. Wa qala, haka nan ya sake cewa laqad hamamtu an as'ala Allah ta'ala an yakfiyani mu'natan nisa, yace na himmatu in roki Allah madaukakin sarki ya cire min sha'awar mata a zuciyata saboda kawai in shagaltu da ibada, yace summa qultu, sannan sai nayi tunani na ce ma zuciyata kaifa yajuzu li an as'ala Allah hala, ya zan roki Allah wannan, walam yas'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, alalim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai roke shi wannan ba, kenan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai roki Allah wannan abun ba, to ne in roki Allah wannan abun ban yi daidai ba. Haka kenan shi kanshi in zaka yi abin da zaka yi shi kai shi akan ilimi, yanzu wani sai ya fito ya ce ma shi baya aure saboda kawai ya tsare kanshi ga ibada, to duk dai ibadar ka da tsoron Allah ka da matsayin ka baka kai annabin Allah ba, yayi aure ko bai yi ba, yayi, to maganar ba za ka yi aure ba dan ka bauta ma Allah nan ba hujja ba, ko ka ce kai ba za ka taba rayuwa kana mai cin abinci ba, ma'ana za ka kare rayuwarka cikin azumi, in za ka shekara 100 ka gama rayuwarka tana azumi ka saba ma Allah, duk da yake azumi ibada ce, saboda me? Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi, in kana so sai ka yi nan annabin Allah, kana yasumu al-ithnain wal-khamis, yana yin azumin litinin da alhamis, to sai ka yi irin wannan shine abin da yake, ko ka yi azumin kwana uku kowane wata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuce akan haka ba, bai wuce akan haka ba, amma zai mu ce zai ce ma shi fa tunda aka aje azumin wata Ramadan ya shiga Shawwal har yau bai sha ruwa ba, yake ce to baka bauta ma Allah ba, ta wahalar da kanka, ce baka da lada akan wannan abin da kai, baku lada, saboda me? Huwa mukhalafatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, wannan mukhalafa ce karara, ka saba ma annabin Allah, da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce meye dalilin ka, babu, waye yayi annabin Allah yayi ko haka yace ayi, mutumin ma da ya matsa ma kanshi yana so ya yawaita azumi shine sahabi Abdullah ibn Amr ibn al-As, yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa yana yawan yin azumi akai akai, yace to mafificin azumi in ba har kana so kai azumi irin wannan yace kai azumi yau gobe ka sha ruwa shine azumin Annabi Dawud Annabi Dawud ma bai yi wai kullun kullun ba yau yayin azumi gobe ya sha ruwa yau yayin azumi gobe ya sha ruwa kuma in ka tara zaka ga in kai shekara wata 12 ne yayi wata 6 ba azumi yayi wata 6 yana azumi kuma ba ajira ba wani zai ga yana ganin kaman in bai yi haka ba bai bauta ma Allah sai shi azumi kawai zai dinga yi ba karkautawa ai Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa muku tsanani ba kuma duk wanda ya tsananta ma kansa wallahi ba zai iya kaiwa ba shi kansa Abdullahi dan Amr dan Az da ya dauki wannan mazabar ya ce gaba da yin azumi ɗaya yau gobe ya sha ruwa kuma yana sauke alqur'ani duk bayan kwana uku bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shawarwari da ya kai wasu shekaru yace nayi nadama da na sani da na dauki wannan nasihar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda ya kai lokacin da yana buƙatar azumin yana ji yana gani ya kasa yi yana so yayi sallar ba zai iya yi ba saboda ƙarfi ya riga ya kare to kaga da ya dauki wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi kyau ka dauki wannan dan haka yace to tunda na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tambaye Allah wannan ba yace to ni ma bazan tambaya ba walam as'alu ban tambaye shi ba summa inna Allaha kafani mu'natan nisa duk da ba roƙa ba sai Allah ya sawwaka min wannan din hatta la ubali yace sai da na kai ban damuwa ma'ana in mace ta zo wucewa da ita da katanga duk dai nake ganin ma'ana ba ta firgita shi saboda me saboda ya tsare kansa وقال يكيتوا لو نظرتم الى رجل اعطي من الكرامات الى ان يرتفع في الهواء يتي فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي وهز الهدود واداء الشريعه يكيتوا عند ذاك غمتين ان باشي كرامر تشوا اي cikin karamominsa yana tashi ya dinga tafiya akan iska ma'ana za a iya samu wani a ce to ai wannan waliyin Allah ne in ya tashi ma kawai a iska yake yawo wannan karamarsa kenan yace to da za ku ga mutum ya kai haka yace to kada ku rudi da shi kada ka dauka cewa wannan ya kai wani makura ne na daukaka yace har sai ka auna shi ka ga ya yake da umarnin Allah da hannun Allah yana bin umarnin Allah ko yana bin hannun Allah kuma ya yake tsare dokokin Allah yake tsayar da shari'ar Allah irin wannan maganar an rawaito daga Imam Shafi'i yana cewa inda mutum zai taka ruwa yayi tafiya bai nitse ba ya hau iska yayi tafiya bai fado ba yace kada ku dauke shi wani abu har sai kun daura shi akan littafi da sunna kaga yaya biyayyar shi da Allah yaya biyayyar shi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yaya yake an ta ga baya cikin su to shikenan wannan wani abu ne kawai Allah ya jarabe shi da shi wannan wani abu ne da Allah ya jarabe shi da shi wa qala ahmad ibn abi al-hawali rahimahullah wannan malamin yake cewa man amila amalan bila tibai sunnatin fa batilun amaluhu duk wanda yayi wani aiki ya aikata wani aiki babu bin sunna a ciki to wannan aikin nashi batacce ne duk irin wannan maganganun malamai dai suna faɗaɗawa ne amma yana cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad kuma abinda ake nufi al'amal duk wani aiki da zai zama aiki ne na ibada na neman kusanci da Allah yanzu da mutum zai zo ya kirkira ma kansa wata sallah ya sanya ma kansa wata sallah a wata sura daban ba yanda annabi ya karantar ba to wannan aikin nashi ba karɓaɓɓe bane a wajen Allah kamar yanda wasu suke yi wani zai ce ma ranar daren farko na azumi a karanta a yi raka'a kaza a karanta abu kaza a ruku'u a yi kaza a sujjada a yi kaza a waje kaza a yi kaza ka ce mishi a ina ka samu wannan inda akwai wannan abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito yi sallar tarawih da mutane ai da sai ya ba su wannan abin kawai ko lajin ya ce kowa ya zauna a gidan shi ga wani abu da na baku kowa ya je amma ya fito sallar ashan ya sake fitowa ya sake fitowa yana nufin wannan ashan din ita ce kamata a yi ta irin wannan lokacin kuma sahabbansa suka ci gaba da yi bayan sa har sayyidina Umar ya dauko limami na Asham yasa ake kaga inda a ce akwai waccan sallah ta daide ku to da ai ba bukata a sa limami ai kowa sai a bashi a ce kai ma ka je ko wani misali in yaje tawafi zai ce tawafin farko yana da addu'a sa ta musamman tawafi na biyu yana da addu'a sa ta musamman ta uku kaza ta hudu kaza ta biyar kaza duk ana yi sai ina ka samu wannan saboda haka yace duk wanda yayi wani aiki ba tare da bin sunna a cikin aikin ba to wannan aikin shi lalatacce ne wannan aikin shi fatacce ne wa qala abu usman an-naisaburi rahimahullah as-suhbatu ma'alla wannan malami yake cewa ma'ana tafiya cikin neman yarda Allah ma'ana kusantar Allah yace bi husnil adabi da kyawawan dabi'u ma'ana ka kyautata alaƙa tsakaninka da Allah wa dawamul haibati wal muraqaba kuma ka dore kullun dimanka zamanto ma'ana kana kawo Allah cikin abin da zaka yi duk abin da zaka yi ka sa tsoron Allah a kai ka sa tamkar Allah yana garin ka kana yi yace wannan shine as-suhba ma Allah indai kana so ka tafi da Allah was-suhbatu ma'ar rasul in kuma tafiyar ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya zaka yi yace bi ittiba'i sunnati shine bin sunnarsa so na yawa mutane suke fitowa suke suna son annabi amma ba sa bin sunnarsa to haka wannan soyayya ba ta cika ba indai har zaka so mutane zaka mishi biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama misali ya ce ayi kaza kai ba ka yi to kana ganin yin hakan sabo ne ma ko rashin wayewa ne yanzu ka dauki misali guda daya misalin takaita tufafi takaita tufafi wani lokaci sai ka rasa ina hankalin mutane ke tafiya wannan fa sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa take tufafi har ya ja kasa ko har ya wuce idan sawu wannan saba ma Allah hadisai da yawa wasu hadisan suka nuna cewa mutane uku Allah ba zai kalle su ba zai yi jin kai gaskiyar su ba kuma sannan ba zai magana da su ba zai tsarkake su ba daga cikin su akwai al-musbilu izaru akwai wanda yake take tufafin shi yana jan kasa haka nan daga cikin hadisa akwai hadisin da ya nuna cewa duk abin da ya wuce idan sawu a wutar jahannami an san su ko ba san su ba to wani yanzu yana nan yana takewa bai damu ba ko ya ce ma yana son annabin Allah to ina soyayya take sayyidina Umar radiyallahu anhu bayan an soke shi da wannan wukar mai guba yana kan jinya zai rasu wasu samari sun shigo gaishe shi da ya duba ya kalle su sun juya za su fita sai ya ga ɗayan ya yi tazarce jinan ina ganin za a fi ganewa tufafin shi na jan ƙasa sai ya ce kai zo nan a ranar da zai rasu ya ce ka ɗaga tufafin ka ya koma sama domin wannan shi ya fi yarda a wajen Allah kuma shi ya fi tsafta ga tufafin har akan wannan gadon mutu abin da yake gaya masa yanzu wani in ya kalle ka ka ɗan ɗage wandonka ya yi sama da idon sawu kana tsoron kar Allah ya sa ka a wuta sai ce ka ga wani ba kauye ana faɗa haka ko kawai dinga ganin kai baka waye ba wani da ganinka da wannan kamar kawai sai baka wata fassara da ba sai ai irin waɗannan su ne waɗanda suke dawo da mu baya kuma ba sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan misali ne guda ɗaya wanda kuma misalan suna da yawa kamar alal misali tufan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so larawa suna da tufafi da yawa ma'ana akwai tufafi na alkyabba akwai na jubba akwai na doguwar riga akwai na farjan leda mayafi amma tufan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so a rayuwarsa shine dogon tufafi ma'ana dogayen kaya shi ya fi so yanzu wani da ya sa doguwar riga gari ya ta yawo da ƙananan riga ka haɗa shi da aiki misali ba wai cewa rashin sa dogayen tufafin ba abin nan ba ne amma mafi cika in har kana so ka siffantu da annabin Allah to shine ka sa irin tufafin da ya sa misali ko misali yana daga cikin siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka faɗa cewa shi mutum ne mai yawan gemu kuma ma umarni ya zo daga gare shi cewa a'akul liha ma'ana ku yalwata gemunku wa qassu shawari kuma ku aske gashin baki yanzu wani da zai je same ka a shagon wanzami ana ma aski in yaga ana bar maje mu sai ka zama mishi abin dariya har sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ire-iren waɗannan abubuwan suna da yawa a cikin rayuwar to yace suhuba in har kana so ka kutanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ittiba'i sunnati bin sunnarsa bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa luzumu zahiril ilmi kuma da ruko da abin da ya fito fili na ilimi da abin da yazo na umarni na hani kai ruko da shi yace wa ma'a awliya illa wadanda suke waliyan Allah ne alaka kada su kyakkyawa shine bil ikhtirani girmama su wal khidmati da musu hidima in waliyan Allah ma mai tsoron Allah ne na gaske ba zai yadda maka mishi hidima ba ba zai ma yadda ba saboda yana tsoron hakan kaman wanke kansa ne ko burge kansa ne ai sukan koye ma kawunan su wanda aka ga bawan Allah ne amma bai so a san cewa ga halin da yake ciki bai so a san cewa ma shi ga irin kusancin shi da Allah wa ma al ahl yace kuma zamantakewa da iyalinka kyakkyawa shine bi husnil khuluqi da kyautata zamantakewa da su yanzu ka shiga cikin gidaje da iyalai ai sai abin da ka gani ko babu husnul khuluq wani yayi zagi wani yayi cin mutunci wani yayi batanci wani ya cima iyalinsa amana duk kasuna wa ma al ikhwan tare da ƴan uwa kuma da abokai yake bi dawamin bishir ka zamanto mai sakewa kullun da su ma'ana mai walwala da su kar kullun fuskar ka amurtike an ganka an ga bacin rai fa da yace ka zamanto mai walwala malam ya kun isman matukar ba wani laifi bane wanda kake tare da shi din ka ga ya aikata ka nuna bacin ranka in yayi saban Allah wa ma al juhal ya zaka yi zamantakewa kuma da jahilai yanzu jahili ne kana tare da wani jahili me ye jahili ko ya kamata ku ba mu tarifin jahili me ye jahili in an ce jahili me ake nufi mara ilimi wanda bai san shari'ar Allah ba shine jahili na'am wanda bai da ilimi bai aiki da ilimin sa na wanda bai san komai ba duk dai abin yana cewa akan ilimi ne a tarihin ku ko to yanzu misali wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su yana sallah suka zuba mishi ma'ana tumbi na raƙumi waɗannan me za a fassara su to jahilcin na rashin ilimi ne ko kuma na rashin hali ne
na kabirci
ko da haka jahilci bai takaita akan rashin sanin ilimi ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce ma annabinsa khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin in an ce jahilci fa mutumin da bai san ya kamata ba mutumin da bayi da wata kyakkyawar mu'amala da mutane ya ce mishi jahili bai takaita rashin ilimin shi ma wani nau'i ne na jahilci amma rashin ilimi ya haɗu da wauta ngane ko da gabanci da rashin sanin ya kamata to zai zama duhu akan duhu ai za ka iya samu kana tafiya a daji ka kai wata gaba misali mota ka ta lalace ko taya ka ta fashe a cikin daji in akwai ƙauye a kusa da wajen za ga mutumin ƙauye zai fito ya ce bawa Allah me ya faru za su tsaya su ɗaga ma tayar a warware waɗannan jahilai ne amma yanzu a gari motar ka za ta ɓaci a gari ne ba motar ka za ta ɓaci wani ma ya zo kila zajin ga zai ce mana ya ka zo ka mana fakin akan unguwa ba ko kaga jahilci ba wai zaman gari ba ne ko wani abin nan haka ɗabi'u ma kansu suna determining menene jahilcin mutum saka jahilai mu'amalar ka da su mutumin da zai nuna ma wauta ƙarara mutum ya zo cikin mutane ya cima mutunci wannan jahili ne jahilci ne na rashin sanin mu'amala to ya zaka yi mu'amala da su shine kaman yanda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a cikin littafin sa yake cewa wato wasu hali na wasu mu'minai wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama da zaran jahilai sun tunkare su da wani abu na wauta ko na wawanci ko na rashin ya kamata sai su ce salama suna neman aminci ma'ana suna musu addu'a Allah ya kubutar da su daga sharrin wannan da haka anan ma ne yake cewa mu'amalarka da jahili shine addu'a kamar sa addu'a kuma ka ji tausayin sa domin kar ka je ka biye masa duka ku taru ku lalace da kai da shi yanzu misali mutumin da zaka zo ka karya kwana da motarka baka ganshi ba yana zuwa da yazo da gudu sai dan taka burki kana daga mishi yace ji wawa banza wanda bai iya tuki ba je akwai ma a gida ai tana ba da haka ko to wannan me zaka ce mishi yace Allah ya baka hakuri ka ga masa addu'a ce Allah ya baka hakuri Allah ya yafe maka to haka ya kamata kai mu'amala da jahili amma shin mutane suna waye zai yi wannan sai wanda yake ya sani sai da ilimi za ka yi wannan ko a mutum ne fa ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidansa iyalin shi lokacin ba sa a yin hijabi ba ya gana na Aisha bai ya ce to wannan yar budurwa ko ni ma za a iya ban aranta amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbe shi ya bashi masauki ya yi mu'amala da shi da ya fita suna na Aisha take cewa yanzu tun da irin wannan ke cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi mamakin ka mutumin da ya faɗi wannan maganar kuma ka zauna da shi ka sake da shi yake cewa ai ana guje ma mutum wani lokacin saboda sharrinsa kaga sani ne kai shiga wannan yanda zai mu'amala da shi ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jin kansa da al'ummarsa da tausayinsa yana ganin in yayi fushi akan wannan mutumin fushin Allah ya hau kansa saboda haka gare masa mu'amalar da gare roƙan masa Allah ya samu shiriya da tsira saboda haka jahili tsakaninka da shi mutum yana wani aiki na jahilci kai ka nuna masa aiki na ilimi sai ka mu'amalantar da shi mu'amala ta sanin ya kamata ta iya yiwuwa daga wannan kuma ya dauki darasi na rayuwa ai to da yawa zaka je wani waje sai wani ya ma mummunar fahimta shi yasa malam da yace addu'a din nan yana da muhimmanci bin du'a in zaka fita da safe daga gidanka ka ce bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an abilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya kaga kai addu'a kaga wani ma ba zai zo ya ma aikin jahilai ba ko kaga yan jahiliya mutanen jahiliya su in ka masa aikin kwafa in suka tashi sai su ma kwabar da ta fita ka shine wani a cikin su yake cewa ala la yajhalan ahadun alaina fa najhalu fawqa jahlil jahilina kai ma daga ci ko baka jin larabci ka san me yake ni yace kada wani ya kuskura ya mana aiki na irin aikin danganci na jahilci ya nuna mu ba kowa bane in yayi haka yace fa najhalu fawqa jahlil jahilina sai mu mushi jahilcin da yafi na jahilai jahilci da za ta ra bace ba a mutunci ba haka bane in ya musguna ma ya munanta ma to ka mishi mu'amala ta kware ka mishi mu'amala da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura al'umma akwai mutane da yawa da suka mishi aiki na jahilci ai mutanen makka san da suka zage shi su soke shi su masa kaza su masa kaza lokacin da aka yi fatu makka aka kawo su gaban shi a cikin sarkoki aka kawo su an daddaure su da sarka ya tsaya ya kalle su mutane sun kai kusan 10,000 ya kalle su da yawa ba kuma ya san wani da shi aka yi kaza Hindu misali ita ta sa aka kashe Hamza aka barka cikinsa aka masa cin zarafi wane ya masa kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza yake ce musu me kuke tsammanin zan mu kuma da kan suka ce wallahi kai babba ne kuma daga babban gida yace ku je da an yake mu kaga bai ce zai rama ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai rama gaya a wannan ranar ka ga nawa zai kubuta to a ranan yana kubutar da su yace su je diya yafe musu kuma an ba su sarari su je su yi tunani kafin ba a ce wai dole su musulunta yanzu ba su je su ba kansu zaɓi to wannan da kanshi yasa wasu su suna tafiya suka dawo suka musulunta ce mutumin da muka masa wannan kuma ga abin da zai mana sakayya shi shedan ne yanzu ya samu kofa ya same ka ya kamo kafarka ko da zaka kyautata din sai ya ce wallahi kakkai ai zai raina ka ai ya gama da kai ko da kana kokarin danna kankan shedan zai dinga ingizo ka ai wallahi in ka bashi ya wuce ya gama da kai kuma barin shi ya wuce shine maslaha a gare ka dan kai ne ka ci riba ba shi ba dan annabi adamu da dan uwan shi yace zai kashe shi me yace qala la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtula indai har zaka kashe ni bazan kashe ka ba yace inni akhafu allaha rabbal alamin ni ina tsoron Allah dan uwan shi ne fa uwar su daya uban su daya yace zan kashe ka yanzu yake ana samun sabani tsakanin yan uwa da yan uwa kaga ana ta baba ta ta bugawa wasu ma su dauko makamai in akwai iyaye sai ba su yanda za su koma suna kuka kaga an yanke zumunci haka ya kamata a yi in ya dauko zai ma ka ce to kaga ka yi hakuri na yadda laifi na ne da ya hakuri mu zauna lafiya laifi na ne ya zage ka ya ci ma zarafi a cikin gida a cikin yan uwa a gaban iyaye ka ce na yadda laifi na ne ya je a wuce wajen da kanshi ya koma yi tunani da wanda suke wajen shi ma zai ma kanshi karatu kaman ka bashi wani assignment ne ai ko ka bashi aiki ne in ya je ya iya to in bai iya ba kuma ya sake faduwa amma ban yi tsammanin zai sake dawowa gobe ya zo ya sake cewa zai tunkare ka ba da dai wannan abin da ka masa to wasu wani lokacin ba sa iya fin karfin zuciyarsu saboda haka wannan mu'amala tsakaninka da jahilai duk abin da malai yake gini a kai fa me yake kawo wannan harka sai inda za ka yi mu'amala da wanda bai sani ba in akwai ilimi dan in ba ilimi to sai kaga ana takwa ba za da gairuhu ya ce wani ya yi ƙari a kan wannan gabar ya ce wa ma'al hafizin ga waɗanda suke mala'ikun da suke jikinka ma za ka kyautata mu'amala da su shine bi ikiramihima ta hanyar girmama su wa ikiramihima da darajarta su to ai mala'ikun da suke jikinka ba ka ganin su kuma Allah ya ce wa inna alaikum la hafizina kiraman katibin kowa yana da su suna rubutu ta yaya ne darajar tasu shine kada ka je inda su za su takura ma'ana kada ka kai kanka inda wajen saban Allah ne da zai zama ka saba ma Allah su sun shiga cikin matsi kuma ba sa so su rubuta ma mummuna abu haka dole za ka sa rubuta ko ka je wajen aikata saban Allah ya ce wa imla'ihima ma yahmidanika alaihi kuma ka yi aikin da su ba su dinga yabo suna cewa suna tare da bawa na ƙwarai wa ma'an naf alaƙarka kuma da zuciyarka bil mukhalafa sabawa abin nufi da sabawa kada ka kuskura ka bar abin da zuciyarka ta gaya ma in dai na saban Allah ne ka saba mata wannan shine yanda za ka yi mu'amala da zuciyarka kana zaune wani lokacin shedan zai raya ma wani abu mummuna a zuciyarka ka yi ka zamana ko ka aikata kaza kuma kai ma ka san abin laifi ne to shikenan abinda zaka gaya ma zuciyarka ka ce a'a ba zan yi ba sai ka saba mata to na ƙarshen shine babba babba ya zaka yi alaka da shedan sai zaka yi mu'amala da shedan in ya bujiro maka malai yace bil adawati da giyayya ma'ana duk abin da shedan yake so ka zamanto baka san shi shine Allah yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shi shedan makiyinku ne to kuma ku rike shi makiyi duk abin da ka san cewa aikin shedan ne to ka kauce masa to shi shedan ba abin da yafi bata masa ran irin wannan kuma duk abin da ka san cewa biyayya na Allah ne Allah yace ayi kai to ba abin da yake damun shedan irin wannan idan ba wayi sujjada duk sujjadar da zaka yi shedan sai ya fadi yayi birgima a ƙasa ce ka ga dan adam an ce ne yi sujjada naki shi kuma an ce yayi yayi wannan abu yana kona ma shedan rai to sai a sai ka ga wani ya bar sallah ba ruwa akwai wanda ba sa sallah akwai wanda zai dauke kuma ya dauke rashin sallan bai dauke shi laifi ba bai dauke shi wai dan ya bar sallah baya ganin cewa yayi laifi amma yanzu kai kana mumini na kwarai kana ganin mutumin kirki magarba ta wuce baka ai hankalinka ba zai kwanta ba ko to kaga mutum sai gode ma Allah akan haka sai gode ma Allah akan haka to wannan duka maganganu ne na magabata kuma ba su kare ba za mu dakata akan anan akwai sauran maganganun da za su zo duka dai abin da suke nunawa ilimi kai riko da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su zama su ne jagoranka a duk abin da zaka yi duk abin da zaka yi ba a ce kawai fa na ibada ba fa har mu'amalarka ta duniya littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su zama su ne jagoranka misali kasuwanci duk kasuwancin da zaka yi ka san menene matsayin shari'a a kansa ko wata mu'amala ba kasuwanci ba a'a aure ne zaka yi ko zaka nema ka bi shi ta hanyar da shari'a ta yadda da shi ko tafiya ce zaka yi ka yi tafiyar nan yanda shari'a ta tsara ma ka yi tafiya so ya shafi al'amuran mu na duniya da lahira duk abin da zaka yi ya zama kana riƙe da waɗannan kundaye guda biyu shine alqur'ani da sunna to in ka rike waɗannan to da izinin Allah zaka yi rayuwa mafi dadi kuma zaka samu tsira zaka samu shiriya zaka samu kusanci da Allah madaukakin sarki haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu